أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هكا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام
Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Juma'a 17 ga watan Ramadan shekara ta 1447, wanda ya daidai da 6 ga watan Maris 2026 miladiya. Wannan majalisi namu da muka saba a wannan watan mai alfarma, muna gabatar tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna ta suratul Baqara tafsiri na aya ta 92. Insha Allah za mu ci gaba kamar yadda malam ya karanta. Jiya muna karatu, muka zo muna magana kan hadisai da ake iya samun ɗan saɓani tsakanin malamai. Muka ce hadisin basmala a sallah, muna son mu ce hadisin basmala a alula, wannan shi ne galibi akwai saɓani. Amma hadisin basmala a sallah shi ma akwai saɓanin, amma dai saɓaninsa bai kai hadisin basmala a alula ba. So zalla ce ta harshe ya sa muka faɗa haka. Allah ta'ala ya ce walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, hakika annabi Musa ya zo muku da bayyananun ayoyi wanda suke nuna gaskiyar annabtakansa. Thumma takhaftumul ijla, sai kuka koma kuma kuka rike dan baraki min ba'dihi, bayan wato ya tafi miƙaci da Ubangiji. Wa antum zalimun, kuna halin kasancewan ku azzalimai. Wa idh akhadna mithaqakum, kuma ka tuna musu lokacin da muka rike alƙawarinku. ورفعنا فوقكم الطور, muka wato daga dutse na tsoro akan ku. Khudhu ma atainakum biquwwa, ku rike abinda muka ba ku da ƙarfi da gaske. Wasma'u, kuma ku saurara. Qalu, sai suka ce sami'na wa asaina, mun ji mun saba. Wa ushribu fi qulubihimul ijl, aka sanya san wato aka shayar da san bautan dan baraki a cikin zuciyarsu, bi kufrin, saboda kafircinsu. Kul bi sama ya amurkum bihi imanukum, ka ce masu wato tirda abinda wannan imani naku yake umarni da shi, ku rasa abinda za ku yi sai bautan dan malaki, in kuntum mu'minin, inda kace ku mu'minai ne. Je muna a wannan gaba ta wato fasarar fadin Allah ta'ala a lokacin da Allah ta'ala ke gaya ma wato banu Isra'ila, yana ƙoƙarin nuna da'awa da suke yi da uzuri da suke bayarwa na ƙin imani da manzon Allah da annabtakansa, to nan ba wai suna da gaske suke yi ba. Domin Allah ta'ala yake cewa inda gaske cewa kuke yi za ku riƙe abin da kawai aka sauka muku a Taura. Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin, to me yasa kuke kashe annabawan Allah gabanin wannan, gabanin a saukar da Qur'ani ya zo, gabanin manzon Allah ya zo? Ai, a cikin Taura ba inda aka ce ku duka kashe annabawa, amma kuma gashi an samu kuna kashe annabawa. Muka ce nan taqtuluna, nan da aka faɗa asalinsa qataltum, ko kuma kuntum taqtuluna, me yana cewa Ubangiji yana maganan abin da ya faru a baya saboda faɗinsa min qabl. Min qabl wannan dalili ne wanda ke nuna wato cewa wannan fi'il mudari'i an saukar da shi ne masarki na fi'il madi. To shi ne Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana wato wato cewa annabi Musa shi kansa ya zo muku da bayanan ayoyi wanda suke na gaskiyan annabtakarsa. To kuma me yasa kuke imani da shi inda gaskiya ne? Saboda haka kafirci kuke yi ba wai cewa so kuke wai ku rike a taura kadai ku bar Qur'ani ba, kasancewa a taura ita ma shari'a ce. Muka faɗa cewa wato annabi Musa bayyinati da ya zo masu bayyinati iri biyu ne. Bayyinati na farko shi ne wato al'ayatul hissiyya i'jaziyya, wanda wannan a cikin ayin da Ubangiji yake ba annabawa su ne ƙanana ba, shi ne abinda Ubangiji yake ba su na wato jefa ƙalubale ga mabiyansu ko mutanensu na gani na ido in sun isa su masu zo da irin wannan. Annabi Isa, annabi Musa an ba shi irin wannan shi ma, an ba shi sanda, an ba shi kaza, an ba shi kaza, an ba shi kaza. Wannan duk sunan su bayyinat, amma ana kira su al'ayatul hissiyya al'ijaziyya, wato su abubuwa ne na gani na ido. Amma Ubangiji yana jefa ƙalubale da shi. Ubangiji ya ba shi ya wato sanya tufan, tufan shi ne wato ya zama an samu musu wani wato ruwa ya rika shiga gidajensu, ana ambaliyar ruwa. Aljarar kuma shi ne fari, alkummal Ubangiji ya jarabce su da ƙwarfata, Ubangiji ya jarabce su da inda suke akwai wato kwali. Duk wannan wasu abubuwa ne da an riga an saba rayuwa da su, amma Ubangiji ya sanya sun dame su suma, ya sanya ya zama sun dame su wannan, har ya zama suna roƙon annabi Musa cewa wato ya je ya roƙa musu Ubangiji, la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il. Cewa idan ka cire mana wannan azaba da muke fama da shi, to za mu sallama maka, za mu yarda da abin da ka faɗa cewa gaskiya kake faɗi, sannan kuma za mu aika tare da kai bani Isra'ila. Amma sai suka yi amfani da wannan. To banda wannan al-hissiyya ijaziyya kuma akwai al-ayat al-bayyinat al-ilmiyya khabariyya. To shi kuma wannan galibi ga wanda yake mutum ne wanda yake ba so yake ma Ubangiji kangara ba, to wannan ya ma fi wato gamsar da shi. Wato aka ce al-bayyinatul ilmiyya khabariyya shi ne kawai kai imani saboda abinda Ubangiji ya saukar na wahayi. Al-ilmiyya shi ne wato ilimi da Ubangiji ya saukar ma wannan annabi, khabariyya kuma labarin da Ubangiji yake ba shi duk abinda ya gaya, kamar Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq ba ya buƙatar dai ya gaskata manzon Allah sai ya ga an raba mashi wani wato wani washaqatul qamar, wata ta rabi, wata ya rabi, ba ya buƙatar wannan. Shi abinda yake buƙata kawai tunda ya dai san cewa manzon Allah yana da gaskiya, baya ma mutane ƙarya, to ba zai mu Allah ta'ala da yake can sama ko ƙarya ba, ba zai yi ba. To wannan kaga yayi imani da bangaren al-ayat al-bayyinat al-ilmiyya khabariyya, wannan sun fi ƙarfi a wajen wato duk wani masana Allah. Amma su wanda ba wai san Allah ne sai ba, su sun fasa su ga abu dumu-dumu uru-uru, su gani kawai gashi sanda an yi kaza ce kuje ku yi kaza. To wannan kuma galibi wato amawa ne ke da irin wannan, ko kuma masu girman kai galibi, kuma ba a cika wangewa lafiya ba. In aka yawaita neman ayoyi, to kuma galibi ba a cika wangewa lafiya ba. Shi yasa Ubangiji ya rika yi ma wato su kansu kafiran wannan al'umma wato karamci saboda samun mazala a cikinsu. Allah ta'ala cewa ma arsalnaka ila rahmatin lil alamin. To rahama da Ubangiji ya sanya mazala shi ne wato ba kowace ne suka nemi ayoyi irin wannan ba, yadda su bani Isra'ila suka nema sai a basu, an musu dai jifa-jifa, amma irin wannan ayoyi da za a ce ƙuru-ƙuru sai an gani. To ka'idar Ubangiji in kuka ce in ayan ta zo ku ji imani ba, to kuma azaba ce. To kaga Ubangiji kuma daga cikin gata da yamma wannan al'umma shi ne ba zai mata azaba ba mutuƙar wato mazala yana cikinta, kuma ba zai mata azaba ba mutuƙar muna istighfari. Wannan shi ne abinda Ubangiji ya gaya mana. To sai Allah ta'ala ya ci gaba da faɗan wato daga cikin mummunan aƙidansu, ya zo muku da ayi bayyananu ne kuma ku yi mashi ku sallama ma annabi Musa, thumma takhaftumul ijla, sai ga shi kawai an same ku kun je ku riƙe ɗan maraƙi kuna bauta masa, min ba'dihi, bayan baya na. Wannan min ba'dihi malamai sun yi mishi fasara guda biyu. Fasaran farko shi ne fasaran da yanzu muka yi, ma'ana min ba'dihi intilaqi Musa min miqati rabbihi, wato bayan annabi Musa ya bakku ya ce to bari ya je ya gane da Ubangijinsa kwana 40 da ya je ya yi. To wannan shi ne min ba'dihi, ai min ba'di intilaqi Musa, bayan annabi Musa ya kyale ku min miqati rabbihi saboda ya je ya gane da Ubangijinsa. To wannan galibi kuma ya fi dacewa da nusus na shari'a. Wannan fasara muka ce min ba'di, ai min ba'di zahabi Musa min miqati rabbihi, wannan shi ne abin da galibin ayin Qur'ani suke goya masa baya. Atala ta wa taqala qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijrat jasadan lahu huwa. To kaga yace min ba'dihi, ai min ba'di Musa, wannan aya a fiti take cewa wato sai mutanen annabi Musa bayan ya kyale su suka rike daga cikin kawan su wani jika-jika da suka hada wanda yake lahu kuwa al-khawar hina sautul baqara yana wato wani abu ne shi sabin gurin yaje musu da abubuwan kayan kawan su da waye haka ya hada musu wani mutum-mutumi na wato saniya ya zama an dan jirkita ta tana fita da wani ƙara irin saniya shine kuwa kaga akwai wasu ɗan dabo a cikin kenan da kuma wani ɗan rubai da kuma yaudara a ciki kamar yadda dai aka saba wasu daga cikin malamai suka ce nan in mattakatul mu'jiza min ba'dihi nan min ba'dihi ana magana wato min bayan wato shi mu'jizan ya zo muku dan Allah ta'ala ai cewa yayi wanda karja aka Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo muku da bayanan ayoyi to min ba'dihi ai min ba'di maji'il bayyinat bayan wato wannan ayi bayyana sun zo muku sai gashi kun koma kuna wato rike dan marke kuna bauta amma wannan ya da rauni kamar da na faɗa ayin Qur'ani min ba'di a rogon ayin da suka zo min ba'di duk ana magana min ba'di mu zahabi Musa ne min qati rabbihi wannan shine fasalan da tafi shi yasa ma wasu daga cikin malamai duk basu dauko wannan fasalan tafi ba Ibn Jawzi shine naga ya kawo shi amma an je an duba tafsirin Ibn Jarir al-Tabari zaka ga duk suna ta magana min ba'di intilaqi Musa ne min qati rabbihi wannan shine fasalan da ake ruwaitowa zuwa ga wato Ibn Abbas da su muqatil da sauransu Allah ta'ala sai yace ثم تخطم العدل من بعده وانتم ظالمون هل كنا واتو الظالمين كنا ما ظالمتان كاوننكو domin wato duk wanda ya zama yayi kafirci to dama wato wannan shine wato kowa ya zama azzalimi ubangiji shine yasa ya fada cewa al-kafirun hum al-zalimun kafir sune azzalimi ba duk ba wani wanda zai duk wani azzalimi da za ka gani a duniya to ba wanda ya kai wanda ya wato kafirce ma ubangiji shi yasa bayan da za a yi duk wato mummunan ta'ada da tabi'a da dan bid'a kaje ka hada shi da wani kafiri kace wai daidai suke ana iya cewa dai shi dan bid'a ta bangare kaza ya fi banna misali akan musulunci banna na gari na ido shi amma ba shi wata ko ta fuska ba amma baka zuwa ka bibita shi akan wato ka bibita wato kafiri arne akan shi ba zai yi ba sai dai shi ma ya ba shi ma bid'a ta ci bid'a ce mukaffira in bid'a ce mukaffira wala kuma shikenan sai a zauna sai a yi muwazana Allah ta'ala sai ya ce wa idh akhadna mithaqakum kuma wato ka tuna musu a lokacin da ku din da yake kakanninku muka riƙe alƙawarin ku wa rafa'na faqakum al-qura muka daga wato dutse wawo yake dutse a saman ku wannan abin da ubangiji ke faɗa shine wato ku tuna abin da ubangiji ya riƙa alƙawari tare da kakanninku wa rafa'na ma'anahu idh rafa'a faqakum al-qura a lokacin da wato ya daga wato dutse akan ku saboda me saboda wannan alƙawarin ku riƙe shi min ajal al-mithaq wannan shine abinda ibn jarir al-tabari ya faɗa yace nan da anna kalaka tuwa rafa'na faqakum al-qura ma'anahu idh rafa'na faqakum al-qura li ajli mithaqikum saboda wannan alƙawarin da ubangiji yayi da ku sai ubangiji ya daga wannan wato dutse cewa lalle ku imani khudhu ma atainakum biquwa wannan shine abinda ubangiji ya faɗa musu a harshen annabi cewa to yanzu dai gashi wannan a taura za ku imani ko ba za ku imani ba shine khudhu ma atainakum biquwa ku rike abinda muka ba ku na annabi a taura da hukuncensa da shari'o'insa da abin da annabi Musa yake gaya muku na wato dokoki ku rike shi biquwa shine bijiddin ku rike shi wato da gaske da karfi wato sakwa wasma'u kuma ku saurara abin da ake gaya muku wala da wasma'u wato wasma'u wa ati'u wato ku saurara kuma ku yi da'a domin ba ana magana bai ku ji kawai ba da wato ya shiga ta wannan kudi ya fita wancan kudi da ba dan wannan aka wada wasma'u ma'anahu wati'u wato kuje ku ida kar ku je ku ida tunda saboda wannan ubangiji ya daga musu wannan dutse qalu sai suka ce sami'na wa asaina mun ji mai da'a ba wannan a lokacin ne suka fada ka suna ganin azaba ai ba shi wannan sai ubangiji wannan gaggain suka ba ubangiji wannan gaggain sai rubuta musu wannan dutsen kuwa da mun gashi ana ganin dutse a sama a cewa kuje ku ko dai ku karba ko kuma abin da akwai ruwa da ake rawata daga Abdullahi dan Abbas cewa wani ai in suka kalli dutsen sai su ce mun imani suka kalli wato a tawara sai kai ba za mu imani ba amma dai galibin abin da malamai ke faɗa shine wato sun ce ne wato sami'na mun yi da'a to bayan kuma wani lokaci mai maimakon su rike wannan alƙawarin kuma sai daga baya kuma sai aikin su ko kuma daga baya ma da kurkuru su bayan wannan sai ga annabi Isa cewa annabi Musa cewa to wa asaina mun saba yanzu wato sai da ubangiji sai ga wato ya aje wannan dutsen ya zo ya koma inda yake aka aje wani dan jin haka suka amuntu sai suka koma suna cewa annabi Musa to yanzu mun asaina kuma mun saba ba wai lokaci ɗaya ne suka faɗa ba kamar da wani zai tsammani haka wannan shine abin da Isma'il ibn Abi Khalid al-Kufi ya faɗa, yace sami'na ma taqulu, bayan sai da aka gama saukar da dutse suka ce mun ji abin da ka faɗa, wa asainaka, kuma mun saba maka. To kaga wannan yana daga cikin wato adin kula kafircin da suka aikata ai, wannan ai kafirci ne shi kanshi, wannan kafirci ne sai Ubangiji ya gama ya ƙara yin alƙawari ya kuce kun yi alƙawari cewa lalle daga yanzu kun ni ya ji daga gandigi ya tsira, ba za ku sake yi wa annabi Musa wato fasikanci da fajirci ba. To bayan nan kuma bayan an haji abin, daga baya ku je ku ƙara samun tokari na alƙawari, ku ce mun ji ba mu da'a ba. To kaga wannan yana daga cikin ƙeƙashewa a duniya, duk wanda kaga yana ma Ubangiji da ko annabawansa irin wannan aiki, to kaga kamar yana nuna maka, yana shirya maka cewa ba zai tuba ba. Wannan tsakanin kashi da tuba, to kuma ba zai tuba ba. Wannan asaina as-sahih wa kabaida su daga cikin malamai ke faɗawa cewa wai saba ta fuskar aiki kadai, a'a, wannan asaina kaulan wa amala, mun saba a magance da aikace, saboda su karya alƙawarin, dan ana magana alƙawari ne, ai kaga sun karya ne a magance da aikace, sai dai ba a lokaci ɗaya ba, a lokacin ne da Ubangiji ya ɗaga wannan dutse suka yi wannan karya alƙawarin ba, sai dai sun yi ne bayan wani lokaci, bayan kuma sun amintu. To kaga wannan shine abinda annabi Ubangiji yake gaya musu. Allah ta'ala sai ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla, haka dai wato aka shayar da zuciyarsu san bauta ma dan maraƙin nan kufur saboda kafircinsu. Wannan lafazin wa ushribu malamai sun mishi fasara guda biyu, fasaran farko shi da fasaran da wala ga yaro cewa an shayar da su a cikin zuciyarsu san bautan dan maraƙi, wannan shine abinda galibin malamai suka fi tafiya zuwa gare shi. Wasu daga cikin malamai suka faɗi cewa wato abinda ya faru bayan annabi Musa ya dawo, ya riƙe annabi Haruna ya ji jiga shi, ya ce me ya faru me ya faru, aka gaya mishi abin da ya faru. To kai sami ne me ya faru, to ni dai aka dai raina wato kawai na ga formula ce daga da ta zo min kawai haka nan, saboda ni nafsi kawai haka na ga wato zuciya ta kawata mu kawai shikenan, sai na kawo musu wannan. An bayan an gama wannan, to annabi Musa daga baya ya je ya ce lan harriqannahu thumma lanansifannahu fil yawmi nasfa. Allah ta'ala ke annabi Musa ke cewa to shikenan, a gaban ka gashi zamu je mu kona wannan dan maraƙin, kuma zamu je mu sheke shi. To wannan shekewa da annabi Musa yayi, wasu daga cikin malamai suke cewa bayan ya sheke, to sai ya je sanya shi a cikin na gudanar ruwa na teku. To bayan an sa shi kuma sai shikenan, sai wato ruwa sai ya jirkice, da ruwa ya jirkice da wato kala na shi wannan zinar kayan karau din zinaran da aka kwankwatse shi aka sassake shi. To sai ya je ɗibo ruwan da yake kowa sha a cikin su. To da kowa ya sha, wanda suka bauta ma dan maraƙin nan sai suka ringa abai, jikinsu ya juye ya zama yare ne, ya zama kalan wannan wato dan maraƙin da suke bauta. Wanda Ubangiji sai ya musu wato karin ma su fito su ce ma annabi Musa ruhun bauta ba, kokari ake mana. Sai Ubangiji nan da ya nuna annabi Musa cewa ga shi nan ruhu wasu ne suka yi bautan dan maraƙin nan a cikinsu. Suka ce a nan faɗin da ake wa ushibu fi qulubihimul ijla, ana maganar wato sai aka shayar da su wannan ruwa da annabi Musa ya shayar da su. Wannan shine maganar da su as-suddi suka faɗa. As-suddi yake cewa lamma raja'a Musa ila qaumihi, lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanansa, akhadha al-ijla alladhi wajadahu ba'atifina alayhi, sai ya dauki wani dan maraki da ya same su sun tabarkare ma wani dan maraki din, fadabahu, sai ya wato ya yanka shi, wato ya kai kace da shi, ثم حرقه بالمذرة سيسا يمسا سكي ما قل لي يبقى قل لي شيء ثم ضراه سنكما سيئ نكي شيء دي نكي شيء 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 فلم يبقى بحر يوم إذن يجري إلا وقع فيه شيء منه دي شيء 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 نباب ونواته ما قل لنا الواقع ونوال لوكسي عند سكي أوره فاتي سيدا ونواته أبن دعاك شيء إذن واتو يا شيء قتين ونواته ثم قال له سيد موسى سيئ أنه موسى يتشي مسو إشرب من دو قجاك شميل قشاء fashuri bi minhu, sai aka shayar da su daga cikin wannan ruwa. Faman kana yuhibbu, duk wanda da ba ta yin a cikin zuciyarsa akwai ragowar wannan babulokin bauta wa dan barakin nan, kharaja ala sharibihi dhahab, sai aka gani tun daga wato gashin bakin sa aka ga alaban gashin yari ne, ya zama kalan wannan wato zinari din. Wannan haka wato as-suddi ya faɗa, Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-suddi shi tabi'i ne, amma dai ya shahara, wasu daga cikin malamai sun faɗi haka. Akwai ruwaya daga Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi al-A'war yake rawaita shi ma daga Ibn Jurayj, yana cewa lamma suhila, lokacin da aka sheke wannan dan barakin, fa ulqiya fil yami, aka jefa shi cikin ruwa, istaqbalu jiryat al-ma'i, sai suka je suka tare inda wato mugdalin ruwan yake, fa sharibu, suka sha hatta mala'u buquna, sai suka cika wato cikin su fallashi, fa arafa zalika man fa'alahu minhu dubna, yake cewa ma to wannan sai ya sanya duk wanda ya sha yamma banda ma wato kala kala da ya canja musu sai canza ya sanya suka sami wato rabanci ya zama ba fa iya yin aikin da saboda wato hukumar ubangiji ya musu wannan hukuma wannan haka mai wasu daga cikin malamai suke faɗa akan cewa wannan shine kamar fasarar wannan aya fasarar cewa fa ushribu fi qulubihim al-ijla akwai ruwaya da ake rubuta daga sa'id ibn jubair akwai ruwaya da ake rubuta daga ali ibn abi talib ruwaya ali ibn abi talib ya ce sahihi ya tabbata abu isa as-sabi'i ar-razi shike fitarwa da isnadin sa zuwa ga abu isa as-sabi'i amr ibn abdullah as-sabi'i daga umar ibn abd al-kufi da shi da abu abdurrahman as-sulami malam makan sa al-qur'ani da kusa abu abdurrahman as-sulami kusan duk katun qur'anin da muke duk akan sa qur'ani ki kai kawo da shi da idan su zuri ibn hubayb da sauransu da sauransu عن علي بن ابي طالب كتوا عمد موسى الى العجل النبي موسى يا تنكاري wannan dan baraki din fawba al mabarid sai ya sanya mashi masassaki magundumi ya gindime shi fa barada hu biha ya sassake shi da wannan wato masassakin wa huwa ala shatai naharihi a lokacin yana gefen kogi kogin nil fa bashari ba ahadun min dalika al ma min man kana ya'budu al ijla illa sfarra wajhu mithl al dhahab yace duk wanda aka shakuwa mutakar ya bota madan barakin dan to sai da wato yanayin kalan jikin sa ya juye ya koma kalan wannan azalfa din wannan sinari ne tabbatacce sai amma kaga anan na abin da na karanta wannan saboda ku fahimci cewa a cikin nan kaga babu inda aka ce wannan shine Aliyu na fassara wannan aya ne da wannan wurin da wannan ma'ana ya dai faɗi cewa wannan abin ya faru ya faɗi cewa wannan abin ya faru da Annabi Musa cewa ya girdime shi wannan wannan wato dan maraƙin ya tashi a cikin ruwa kuma ya ce su sha amma bai ce shine fassara wa ushribu fi qulubihim al-ijla ba bai faɗa ba su as-suddi ne suka dauko wannan ma'ana da Aliyu ya faɗa sai suka hada da shi da wato fadan Allah ta'ala wa ushribu fi qulubihim al-ijla amma fadan wannan Aliyu kamar inda za a yi amfani da wannan ruwaya na Aliyu to ya fi dacewa a fassara shi da wato fadan Annabi Musa la nuharriqannahu thumma lanatifannahu fil yami nasfa ya fi dacewa da wannan aya aka fassara da wannan amma ba fassara shi da wa ushribu fi qulubihim al-ijla ba dan kaga ai ba inda aka ce domin baka cewa abubuwan yana cewa ba a cewa wato ushribu fi qalbi an shayar da zuciyarsa akan abin da kawai sha ake yi ba wai so ake so ba ba a faɗin wannan haka a ƙabar yake faɗa saboda haka wanda fasalan da suke faɗa ɗin fasalan bai kamata ya zama daidai ba fasala ce wacce take a ƙabari ya rarrana ta ya ce wannan bai zama shi ne fasalan da ubangiji yake magana a nan ba fasala ta biyu shi ne abin da muka fasara a farko shi ne abin da galibin malamai wato a'immatu tafsir suke faɗa to abin da ubangiji ke magana shi ne suku hubbal ijli an shayar da su a cikin zuciyarsu san bauta ma dan baraki wannan shine abin da aka yi magana amma wato aka share wannan lafazin al-qulub din saboda me saboda akwai abin da bai nuna shi shi al-qulub a can tunda aka ce maka qulub zuciya kuma ka san cewa zuciya ba ai ba shaɗi turwa ake ba soyayya cike shiga cikin zuciya soyayya ko iyayya ke shiga cikin zuciya to kaga ba sai an ga maka hubba wannan shine abin da shi su al-tabari suka faɗa kuma wannan shine magana su abu al-aliya shine magana rabi ibn anas al-khurasani kuma shine magana su qatada qatada yana cewa ushribu hubbahu aka shayar da su a cikin zuciyarsu san wannan dan barakin hatta khalasa zalika ila qulubihim sai da wannan abin ya shiga ya kuda cikin zuciyarsu suka ban babu abin da suke so sai san bauta ma dan baraki to wannan shine fasaran da tafi dacewa kuma galibin malamai da ma wannan shine fasaran da suka yi amma fasaran sa Ali ibn Abi Talib da abin da ake rawaitawa daga Sa'id ibn Jubair wannan duka wato ruwaya ce ta tabbata amma kuma fasaran ya kamata da zama fasaran inda aka bada labarin cewa Annabi Musa ya wato sheke wannan wato dan barakin ne shi anan Allah ta'ala da yake wa ushribu fi qulubihim al-ijla taqdiri da kai shine wa ushribu fi qulubihim hubb al-ijli san bauta ma dan baraki ne hubb ibadati al-ijli to amma da yake wato wannan aka yi ijazu hadfin sai ijazu hadfin shi a balaga shine wato a zo wani abin da ba sai an fara maka ba shi ba sai a cire asalin cikakken wato lafazin siyakin abin amma sai a cire maka wasu daga cikin kalmomi a ciki saboda za ka iya ganewa kamar wato fadan Allah ta'ala was'al qaryatan lati kunna fiha kaga wannan alqarya ai ba tambayar ta amma abin da ake magana kaje ka tambaye mutane alqarya amma aka ce aka share wannan ahal alqarya aka ce alqarya saboda lafzin da kai ma da ka daga ji ka san wato ba sai an ga maka ba me ake magana to sai dai anan wani abu yake dan taso a wajen malaman balaga tsakanin malaman balaga da wasu daga cikin malaman shari'a dan da aka ce ai share anan ai ijazu hadfi da suke kira shi to wannan me aka share wato siyakin da me ake ganewa ana gane wato ma'anar ne da siyaki ko da lafazi dan da Allah ta'ala ya ce ushi fi qulubihim al-ijla da siyakin ne ka gane cewa ana magana san dan maraki ko ko da lafazi misali da aka ce ka je ka tabbi al-qarya da siyakin ka gane ko ko da lafazin lafazin al-qarya din ka gane misali aka ce maka wato a magana ce mai tsawo kar ko mu ci gaba dai tunda na ga ba lalle majazi ne wata masala ce ke tasowa tsakanin Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai da kuma wasu masu balaga a masu cewa ta hanyar majazin nan kusa in bid'a sosai sun shiga sun yi kangara sosai wajen su istawa su ce istaula da sauransu suka dinga wato sufufin ubangiji suka dinga yin tawili sai dole sai ai tawili to shi Ibn Taymiyyah yana ba da ja akan cewa wannan majazin da kuke faɗa majazi da lafazi a yanda kuke faɗa wanda kasimi na hakika kuce wai istawa wannan in bangaren an dangata wa ubangiji ba hakika bane majazi ne to wannan yace shi bai yarda ba shi usulul larabawa ko da siyaki ake ganewa shi a wajen sanan wa ushu fi qulubihim al-ijla siyakin ne inda muka cewa ba ana maganar wato sha ne na zahiri ba saboda ne ai gashi an faɗi al-ijla a gaba wato al-qulub a gaba al-qalb kuma wannan lafazi din in ka hada shi da asharabu to shi siyaki ne da wasu masu balaga suna cewa a wannan su lafazi ne lafazi ne lafazi za in ka ji aka misali aka ce maka zaki zaki yana cin abinci to tunda an ce yana cin abinci ka ga yanzu wannan yana cin abinci kalila ce mani'a za ta hana ka ka ce zaki na dan wani kirkeci ake maka mutum dabba ake maka ana magana wani mutum ne amma mai sifa mai karfi inda zaki sai ka ce wannan lafazi ne Ibn Taymiyyah ya ce a siyaki ne ai kun ce yana cin abinci ba kun faɗa ba kaga siyaki ne magana ta wannan mai tsawo a ci gaba wa samu dama wani lokaci aka zo wato tattauna misalin musamman dai ana tare da al-ilmi Allah ta'ala dai anan yana cewa ushu fi qulubihim al-ijla ubangiji ya shayar da wato su ya shayar da zukatan su san bauta ma dan baraki wannan ana magana wato ya shayar da su san soyayyan ba wai abinda su sauran malamai suka fassara ba Zuhair ibn Abi Sulma yana cewa fasahawtu anha ba'da qubbin dakhilin والحب تشربه فؤادك داء yace shikenan wato sai na farfado daga wani so wanda ya shiga zuciyata da ba dai so da aka shayar da zuciyanka da ba duk irin wannan so yana da ya shiga cikin zuciyanka baka san san da ya shiga ba to wannan wato cuta ne a cuta ce maganin shi shine wato ka farfado kalaba ka sa maganin sa ka farfado daga wannan soyayya din Allah a shahida ce wal hubbu tushrabuhu fuadak yace tushrabuhu fuadak amma kuma ce al hubbu a baya shi kaga usulin larabawa wani lokaci idan suka danganta ba zuciya wato sha to ana magana wannan soyayya ba ana magana wannan ba ta shi kaga zan daga wani suka ce na sha ya tafi ba sai wani ka sha usulin ne wannan ba wai ba sai an ce na zata ba zato ai kana da suke cewa zato zato wanda ya kana shi ne wato larabci ne shi wanda zai ce maka wai shi yana zaton ya zo wato ce ya sha ya zo shi ya gama sha ya zo wato ya zata kenan so usulubi ne na fushi ma wannan watakila wajen larabu aka samu Allah ta'ala sai ya ce musu qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin ka ce musu tar da abinda wato wannan imani naku yake umurtar ku da shi inda ka sai na ku mu'minai ne wannan bi'sa ma wato bi'sa shay'un ladhi ya'murukum bihi imanukum wato tar da wannan al'amarin da imanin ku wanda kuke da'awa yake wato umurtar ku da shi wanda hakikanin sa kuna cewa imani ne amma hakikanin sa ai karaitawa ne kun kare ta annabawa kun kashe annabawa kun koye shaida da ubangiji ya ce ku bayar idan adamin kashe zamani ya zo ku ce wannan adamin daga sai ne shi annabi ne kun koye to wannan shine imani da kuke faɗa to shike da inda irin wannan imani ne bi sama ya amurkum bihi imanukum to tunda irin wannan imani kuwa ubangiji yana wato kushe musu irin wannan imani nasu ne da suke da awa wanda ƙarya suke yi kuma ba wai imani na gaskiya ba Allah ta'ala ya ce in kuntum mu'minin in daga cikin mu'minai ne wannan su malamai sun masa fasara guda biyu masaran farko da suka yi suka ce in kuntum mu'min wannan in ma'anahu nafiya ce mani nafiya ce jahadiyya taqdiri shine ma kuntum mu'minin ku din baku zama mu'minai ba wannan shine in al-hukmu kaga in al-hukmu wannan mal hukm wannan in nafiya ce to dan aka ce in kuntum mu'minin abinda ake magana shine ma kuntum mu'minin baku zama mu'minai ba saboda ne idza asaytum Allah wa abadtum al-ijla wa fa'altum wa fa'altum a lokacin da kuka saba ma Allah ta'ala kuka bauta ma dan barki kuka yi ko kai ta annabi Musa kuka yi kaza to wannan buku imani ba shine in kuntum mu'minin ai ma amantu buku imani ba wannan fasalan farko kenan amma fasalan ne mai rauni galibi malamai ba shi akan shi suke ba dan ya sha zuwa irin wannan Qur'ani wannan in kuntum suka ce wannan shartiya ce wato in kuntum mu'minin shartiyya ce to akasan aka zo kawo in shartiyya kuma a larabci tana magana tana bukatan jawab in ka ce in ka ci zan ci kaga zan ci wannan shine jawab jawabinta in ta akul akul in ta kun akun in ka miƙe zan miƙe in ka ce cas zan ce cas kaga in ka ce cas kaga sai amsan nan sai zai ce cas to kaga a wannan shartiyya ce galibi abin da aka saba sani in ta zo shartiyya to jawabinta zai zo ne gabanta a gabanta ba a baya ba to shi sa wasu daga cikin malamai suka cewa to kaga in nan bai zai zama shartiyya ba to amma galibi a yare ma ana samun haka zan ce maka cas in ka ce cas ba yayi ba ai kaga yayi a kun in ta kun ai yayi saboda haka anan takdiri shine wato in kuntum mu'minina in kun zama ku mun ce ku mu'minai to fa bi'sal imanu imanu ya'murukum bi'ibadati al-ijri to tunda wannan imani da imani da yake ummatan kuna bauta ma dan bariki kuna kashe annabawa kuna kaza kuna kaza kuna kaza wannan shine takdiri a wurin nan saboda haka zama wannan in kuntum mu'minin wannan yana nan akan babu sa cewa shartiya ce ubangiji na cewa in dai daga take kuke ku mu'minai to tunda wannan imani na kuwa wannan ba imani ne gaskiya ba wannan ma'ana ibnu al-anbari haka ya faɗa a cikin littafin az-zahi fi ma'ani kalimatin nas haka ya faɗa sai Allah ta'ala ya ce
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
الله تعالى يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل كتير مسوي يا بايكي إذا واتو لجل اللاهرة واتو غريكو دي وبنجد يا مكتانا جمع لجل اللاهرة الجنة ذاكو جيكو سابيتا غريكو دي كتير خالصة شنو خالصة أنا خالصة تنقلب كوني كذي من دون الناس يكون وبايا صار متعدي وتو صار متعدي غاسو قال جنبا ما كوزا كوشى قا فتمنوا الموتى تو عندك كذي كونك كيبوغتشي كموتو شو كنا نيجي أباني كنا أكو واتو دا كموت سير الجنة كموت كوا كذي كوشى قال جنبا إن دعسي يعني فتمنوا الموتى يوم كنتم صادقين إن دعسي كو دعسي ولا يتمنوه أبدا أما براك تبغى سامكوا har abada sun yi burin mutuwa ba bima qaddamat aidihim saboda abinda suka sani cewa hannunsu ya tsoruta haƙiƙane sun je sun aikata na wato kafirce ma ubangiji wallahu alimun bizzalimin Allah ta'ala sanake da azzalimai ya san su waye azzalimai wannan wato so mutaba ne wato ubangiji ya faɗa amma haƙiƙanin ragowar bayani shine abinda malaman tafsiri suka faɗa mun wato aya ta gabata inda yahudawa suke cewa lanta masalan nawa illa ayyamun ma'duda suna faɗan cewa wato mu mun shiga cikin gidan wato ko da an je lahira dan wannan zai fi da muka ba ubangiji ubangiji ya dai fushi da mu bauta mu dan bariki kare ta annabi Musa cutar da annabi Musa waye da sauransu to ba wuta ba ta shafe mu ba sai kwanaki kin daga mu kawai wannan kwana 40 da muka yi mun ji wasu malamai wasu suka faɗa wani ajali da ba wannan ba to kaga kuma banda wannan ya gabata a hadisi maza Allah lokacin da wato yace a tara musu Yahudawa sai za ku bin gaskiya in na tambaye ku suka ce eh za mu maka gaskiya sai yace to su waye ɗan wuta sai yace eh to gaskiya za mu shiga wutan ba wai za mu shiga ba amma dai sai dai idan muka shiga za mu yi adadin wasu ƴan kwanaki ne muka yi adadin wasu kwanaki sai ku kuma ku zo ku mai ku ne mai mu ya za mu fita ku amma za mu baku a ciki sai maza Allah yake cewa ihsa'u fiha wallahi la na khalufuku fiha abadan yace ku tabbata ku kaskanta a ce wannan ba za ku mutu ba ba za mu maye gurbin ku ba bayan mu mun imani ku kun kafirci ku ce mu da muka imani ubangiji zai sa mu a cikin wuta ku ko da kai wato kaita adaba ku za ku shiga aljanna dan kaga abu ku ya rikici kuma ubangiji wato lamarin adalci ubangiji kuma ya rikici ubangiji kuma yace qa'imun bil qist ne shi sai yake da adalci da gaskiya to wannan yana daga cikin amanin su wato gurace-gurace da suka rika yi akan wato kan lamarin ubangiji suka ce nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu da su da nasara suka kowanne da awancewa mu ne wato ɗayan ubangiji ko masoyanta dan abnau ana maganar wato wanda suke masoya ubangiji na gaskiya wanda ubangiji yana son su kuma har ma suka yi mishi mummunan zato cewa wannan soyayyar da ubangiji yake musu wato kamar soyayya ya dan adam ka san kai ne idan kana son wani soyayyar da kai ya gaba da kai in kana son shi
ko kana ko wato ya maka biyayya ko baka biyayya sai ka ba za ka yi musu kudi ba to ana tunda wai ubangiji ya ce yana son su kaga ba zai alantar da su mutane kaga sun wannan shine ma kadar Allah ka kadar shi ba su girmama ubangiji iya kan girmama shi ba ba su fahimci ubangiji yanda ya kamata fahimce shi ba ubangiji soyayya ba ta hana shi ya fada ko ya razale ko baya azaba dan yana son ka to san ka kawai abin da zai gadan maka shine zai taimake ka ba za ka saba mishi ba amma duka duka saba mishi ai daga lokacin ko soyayya ya kawo danyu sai kuma kiyaya ne zai biyo baya banda wannan kuma suka ce la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara kowannen su da yahud nasara kowannen su yayi da aban cewa ba wani da zai shiga aljanna sai ba yahudi ba haka yahuda suka fada su ba nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari duka wannan gururi ne da kuma wata amani da ubangiji ya fada cewa tilka amaniyuhum ce wannan shine wato gurace-gurace su da ƙarya da suke ma ubangiji Allah ta'ala yake cewa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da wato hujja da ubangiji ya ce muku lalle in kuma za ku shiga aljanna kuje kuje da hujja da ku da nasara kuje da hujja to babu shi to wannan dai yana daga cikin abinda a lokacin abin da abin ya zafi mazala ya faɗa shi ba su wasu faɗa to ku gane asalin abin da ya jawo wannan aya ubangiji yanzu zai faɗa abin da zai faɗa a wato husuma ce ce zafi tsakanin su da manzo Allah duk abin da manzo Allah ya faɗa sai su je su gaya ma wasu wanda suke gefen su su rawar shi ai ba haka bane kaza ne mu auden mu an ce su a altafin su annabin nan mai ido ne mai wato wannan ne qama mu'tadil qama ne wato shi ba zangala koke bane ko ba gajeri ba aka tsakiya ne kyakkyawa ne kaza ne kuma inda zai fito daga Makka ne da Yaman wajen hijirar nasa ya madina ne amma duk suka koma su da lalata wannan shaidan kaga ai wannan wato me zai bayu shine wasu wanda suke wato wanda hankalinsu bai ba su da hankali sosai ba su da zurfin tunani shine akwai ana musu wasa da hankali kuma wanda duk abin ya faru da yawa wasu su imani da manzo Allah ba saboda abu da ahli kitabun suka dinga faɗa na mummunan shaida a kansa suna cewa ba haka bane ba bai faɗi gaskiya ba sun zo sun ce wai kai wake baka wahayi sai ce jibrilu ta ayya ai da dai ma sawar ba jibrilu bin da mun imani jibrilu ne baka wahayi ai jibrilu ma ibu ne sun faɗi cewa wa mazala ya ce ku zo da mu da ku mi tare a qur'an da aka saukar mu suka ce a mu a bar mu a tauran mu ta ishe mu to wannan husuma shi ne wato husuman ta yawa suka wato israili suka doge akan abin da suke akai mazala shi ma ya doge akan abin da yake akai suka ci gaba da kuma wato yi mashi izgilanci suna kokarin nuna mun cewa abin da yazo da shi din ba gaskiya ne ba to shine anan Allah ta'ala sai ya ce to yanzu abin da zaka yi a ƙarshe abin da zaka yi yanzu kai mazala a ƙarshe shine yanzu ka zo ka janyo su zuwa ga abin da zai zama shine kololuwar kafa hujja kuma daga wannan hujjar babu ita daga wannan shikenan in dai an gama musu wannan hujjar to kafta sha'anin su kawai kawai kafta sha'anin su za su gami zai faru ko in suka ga yadda suka amsa wannan goran gayyata to wannan shine Allah ta'ala anan yake faɗan cewa to yanzu abin da za a yi ka je ka kira waɗannan yahudawa tukunna ka je ka ce kowanne ya zo ne da awa cewa ubangiji Allah tsina ƙwan mai ƙarya a ce kawai kowa ni ke ƙarya to Allah ya sa halaka a kaina kowa ku kuke ƙarya kuma Allah ya sa halaka ka gani za su zo wannan shi ne abin da anan ubangiji yake gaya mana wannan ana shi ana kiran shi wato al-mubahala wal mula'ana a zo a tsantsanta wato addu'a a wato a tsakanin mu da abokan gabanmu wanda mun faɗa husuma ta yi husuma ba ko shi ake yi ba ko husuma ce ta yi husuma lamari ya rikice sun kawo shubuhi iri-iri wasu wanda ba su fahimci gaskiya ba suna ganin kamar huwa ne na ɗan gaskiya to sai Allah ta'ala yake cewa to shi ke nan yanzu a zo a kira su a kai ƙwarewa wajen neman hujja kuma kenan wannan kaga shi ba su kuɗi aka ma ba an yi Allah ta'ala ya yi da yahudawa sannan kuma ya yi da nasara su ba Allah ta'ala ya yi ya gaya maka man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi wa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi naj'al la'nata llahi 'ala adh-dhalimin 'ala al-kadhibin Allah ta'ala yake cewa sai mu ce sai ka je ka ce ku kawo yaran ku mu kawo yaran mu mu ma kanmu mata yamu zo mata yamu ku su zo mu ma kanmu mu zo sai mu roƙa nabtahi shine wato mu kyautata addu'a ga ubangiji tsantsa Allah kai za mu kira addu'a ran mutu ya ubangiji tsakanin mu da waɗannan mutane wanda ke ƙarya ta tsino Allah ya tabbata akan sa a ji akwai bayan kwana ruka ga wane ne wato kwan kwata faɗa masa wannan shine abin da aka ce manzo Allah yayi tsakanin shi da Nasara kuma shine ana kuma aka ce kuma yayi tsakanin shi da Yahudawa wannan shine dalili Allah ta'ala yake shine Allah yake cewa qul ka ce musu in kana lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allah khalisa idan kuna riya cewa wato gidan lahira aljanna gare ku ne kadai ku kuma baya rabuwar mummune wanda ba kamar yadda na faɗa ba shine kadai wato al-qabaya al-qab ba shine kadai abin da ya hada su rigima banda akwai hadda abin da na faɗa a baya jiya daga cikin abin da ya hada rigima din to shine aka ce to a kira su a zo su yi ayi wannan mubahala din wannan cewa da aka yi lakumud darul akhirah wannan lakum la mustasas ce wato wannan kamar suna faɗan cewa wato su aljanna su kadai ne za su yi ta duk wanda ya shiga aljanna to sai dai sauran su kawai saura amma dai in dai ba su shiga aljanna sai dai su kadai shine lakum ana wannan kaga da'awa ce ba wato mummuna suka yi ma ubangiji dan tunda mu gashi mutane da yawa suna ubangiji da kuma suke cewa za a sa shi za su yi abanza ne kawai haka da kaga wannan sun nuna ubangiji da cewa na hali sai suka fada shine safiya khasa lakum wato tsantsa aljanna tsantsa ne ga ta wuce mu kadai wannan shine abin da suka fada akwai manganu da malamai suka yi wajen ƙara fayyace ma'anar wannan ayar da kuma dalilin da yasa ubangiji ya ce a zo a yi wannan mubahala din Muhammad ibn Isa sai da gafi wasiyar ya rawaito da isnadin sa daga Muhammad ibn Abi Muhammad maula ali thabit Zaid ibn Thabit daga Ikrima ko Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa a wannan aya ubangiji yana cewa ne ud'u bil maut to yanzu ku je ku kira a zo ayi addu'a a samu tuwa ala ayyil fariqayn akdam cewa tsakanin wannan kungiyoyi guda biyu masu tuba a Madina kungiyar mu'minai manzo Allah da mutanen sa da kuma kungiyar kafirai yahudawa da mutanen su da munafikai a cikin su waye makareta wato makareci fa abu zalika ala rasulullahi sai manzo Allah ya kira su sai ba su amsa kira ba ana sai amsa kira in ku ne da gaskiya ciki da gaskiya wato ai kun ka bata huda shi ko to shi kenan tunda ku ne wato ahlul kitabi ku ne kuka kuka san littafi kuka fi manzo Allah sani shi kenan sai ku zo ai wannan tsinene ne a ba mu zo ba yaqul Allah ta'ala shi Allah ta'ala ke ce musu qul in kanat lakum ad-darul akhirah ayna ilmihim bima indahum min al-ilmi bika wal kufr bi zalika wato saboda sun san cewa wato abinda suke da shi na ilimi cewa shine hakikanin siffan da aka ga ya naka a cikin littafin su kai ya din dai to sai suka san wannan suka iya amsa wannan gurin gayyata din shi ma kata da haka ya faɗa yake cewa suka yi laye da kullu jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce kuma na anu abdullahi wa ahibba'u sai aka ce fataman nawl mauta in kuntum sadiqin to ku zo a tsinene ne ya a ce kowa Allah ta'ala ya kawo mutuwa da wuri akan bin mai ƙarya to wannan shine abin da su sauran manyan malamai suka faɗa irin su Abu Aliya da su da shi da Rabi' ibn Anas al-Khurasani da sauran malamai da dama suka tada wannan shine wato ake kira al-mubahala al-mubahala wal mula'ana wannan ana yi amma malamai suna ba da sharadi suna ba da sharadin wato in ta kama ana iya yi shi dai mubahala nan ba wai kowa shi ne kawai da zara kai wani sabani kawai haka zai kaje ka ba a za a ne ne ya kamar da zaka ga suna faɗa ba wannan rashin sanin addini ne a shi ma wanda Allah kaga ai sai da wato tuka ta kai tik shi yasa az-zajjaj ba da yazo kawai wannan aya din da shi ne irabi qur'ani galibi yake yi amma da az-zajjaj yazo wannan kan wannan aya take cewa yayi ta bayani cewa na gyara lokaci ina ƙara wannan bayani ne saboda kamar fi cewa mazala an kai shi makurani wannan shine mafi karshen hujja da aka ce bayan tsakanin shi da kafirai ana yin mubahala ne saboda a bayyana da hujja izharul haqq ko ihqaqul haqq wa izhaqul batil saboda wato shi kuma wanda yake abokin husuban ka kafirin cewa makareci ne kuma dogewa yake akan ƙarya so yake kawai ya dinga kawo maka cikas a lamarin addini to shikenan tunda abin ya an kai kololuwa an bincewa shi din kawai dogewa yake sai a ce to shikenan ka zo yanzu ka zo kuma ka wai mubahala ba wai za a je a ce za a kira wai da kai da malama da malama da limami da ladai da wai a kai ne da kake kai ne jagora kai jagoran da kai aka bar jima a kanka sai ka ce to kai ka zo da kai in ka zo kai kuma sai ka ce ka kawo mata ka kai ma kawo naka iyalan to kawo naka yaran kai ma na kawo naka yaran sai ko sai ka tsine ma kanka ka tsine ma iyayenka da iyalanka da kowa ai kaga mutane ba sa yarda su tsine ba ruwan tsine ba kansu a wasu yarda su tsine ma iyalansu ta ba amfana ka shine wato in ma shi zai iya tara'ara da kai ce bari mutu kawai na riga na wato tara'ara da ka ta abu ne da kuma san yaran sa kanana ce ya tsine musu ba ya san ƙarya yake kuma ya da hankali ya san Allah ka sai zuwa yanzu sai wani yayi saboda kana mai zo wanda suke jahilai ga kanta da bar ubangiji musu san shi ba shine azza da kike cewa inna ma balaghna fi sharhi hadhihi al-aya la'annaha lihata fi al-ihtidal fi amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kai kololuwa ne wajen kawo wato yin sharhi wannan aya saboda ita ce mafi kololuwa wajen abin da aka ce manzo Allah ya kafa hujja da shi muka ce anan lamari ne girma shi ake mubahala kuma saboda ihqaqul haqqi wa izhaqul batil saboda gaskiyan da kake san lalle sai ka fito da ita ƙaryan kuma da kake san lalle mutane sun gane cewa wannan abin ƙarya ne ƙarya ce wannan abin da mutane suke zuwa da ita. Sannan kuma wato da sharaɗin ko bayan ka gama tsaye musu da hujja, duk wata hujja da ake binka bashin dalili ka kawo, an ce ka karanta ka karanta, an ce ka buɗe ka buɗe, an ce kaza ka kawo, to shi kenan sai ka ce to abin da ya rage gaskiya sai a zo a yi a tsine ne, a ga wane ne, wane ne wato mai kima Allah ƙarya. Wannan ko yanzu ana iya yi, ba suna maganar wai iyaka maza'ala ne kaɗai da iya wannan, ba wani maza'ala kaɗai, ko yanzu ana iya yi, yanzu ba a muna ta rigi mu ba, a yanzu ba a ta rigi mu ce san annabi ba, wane ba ya maƙin annabi ne, ba ya mazuyin annabi ne, kawai haka nan bai jiwa bai gani ba ka je ka jefa ma mutum mummunan magana, mummunan alkaba'i ka ce ba ya san annabi, saboda kawai saɓani da kuke da shi. To wannan shi kenan, in ka in an zo an buɗe ya karanta ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an gama. Kuma kun je kun ce a ko ai da an kawo dalili ko ba za ku yi dama sai an kawo amalike ce sai an yi kaza sai a ce a ba wani tantama kuma ba wani hayaniya kuma, tunda yanzu an kawo ku hujja kun ce ba za ku yi dama, an ganda hadisi kun ce ba ku yi dama, an kawo ku ku hujja kenan, an gama hujja ai, to sai shi kenan sai ka ce to a yanzu ko wannan ko zai zo, to ya zo sai a Allah tsina kome ƙarya kuma shi kenan, sai mai ce to yanzu da mu da ku mu wanda yake makaneci ne tsino Allah ta faɗa kansa, wannan ya halatta ai, saboda musamman akan abu mai girma lamarin daga cikin abubuwa masu girma shine san annabi, dan idan kace mutum ya tsana annabi ka kuma kace mishi kamar kace mishi kaula sabbi ba, in kace abu wani maki annabi ne baya san annabi ko musqal zarata, in za mu shiga musulunci da me muke shiga ba da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba, to ayyana muhammadur rasulullah yanzu kace shi ba shi da ita, to sai da mishi amfani kuma, yanzu wadannan yahudawa me yasa aka ce kafirai ne su, ba saboda sun iya san annabin kuma sun iya da su yi annabin ba su ba da shaida, to yanzu ka zo ka ce shi ba san annabi saboda wani abin da kake kai ya faɗa ba daidai da kai ba, mutane fa a yanzu har abin da yake an san shi a ilimance ga ina nan kamfara lokacin azhar, amma mutane za iya zuwa su zage ka da nan abin ko su ce maki annabi ne kuma ka kafita jinin ka ya halatta, a kasan nan aka yi wani ya ce iyaka na abin iyaka na sa'id, ya ce shi ba zai nemi taimakon annabi abin da ba a neman taimakon irin wannan taimakon sai Allah ba zai nemi taimakon annabi a wannan abin ba, aka ce a jinin shi ya halitta ba a kai shi kara ayyaye ayyaye a sakwata ma wani jahilai suka je suka mishi a ture suka kashe shi wani suka kashe wani a haka, wani ya zo ya ce a wato manzon Allah yana iya yin wani abu da ubangiji zai zo mishi itari ya ce ya masa fada, Allah aka ce zai ma annabi fada ba fa kai zaka ba fa wani ba ba Abubakar ba Umar ba, Allah ne aka ce wani lokaci in annabi yayi wani abu Allah sai ya masa fada na sabon ya mana kasa fada ba shi ne ba, aka ce duk wanda ya fada wannan ya ma'ar ne kuma jinin shi halatta ya zama ma'ar jinin shi halatta, wannan da zamu je da san zuciya, wannan san zuciya ne, wannan gaba kida ilimi ba babu shi sai dai aka san haka, amma sai a kasan nan sai a Kano sai a ina sai a ina sai a ina jahilai ka zo kawai tsaya haka nan aje a kashe mutum haka sai a nan Kano kaga wannan ai sabani ne, to haka kuma rinjimu da ake yi wani ya zama mutum wani abin da ka san an bi shekara dubu an taɓa faɗan wannan maganar shekara dubu akwai wanda suka taɓa faɗan wannan maganar, amma ka ce mu mun haihu mu kanawa ne mu wato da mu da jikokin kanawa ba za mu yadda ba za mu je mu kai ƙara sai an ɗauki fansan annabi akan wani saboda mai saboda ake wa iyayen magana suna wuta haka aka faɗa shi ba irin wannan rashin mutuncin ya faɗa ba da baki a haka bai ce suna wuta ba haka ya faɗa ba, amma ya faɗi abinda shine abinda hadisi ke kuntarwa, hadisai ne suke kuntarwa wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba nassin Qur'ani haka ne, kuma wannan ba shi ya faɗa ba lokacin ina iya tunawa shekara wajen 2006 ne ko yaushe ne lokacin da malai ya dawo amma gidan rediyo ne aka yi magana kuma da ya magana ba shi ya faɗa ba ya ce Imamun Nawawi ya ce malam wane ya ce, amma duk a ce mu nawawi arne ne ba shi ma jujin bola ne ba sai aka ce wane wane shi jujin bola ne kuma aje insha Allah ana ana bin ana bin kotu bashi sai ta ce wane wane dan wuta ne wane wane aje aka kashe shi ai baki ne wane wane daga waje gari gaza ya zo da an ga baki ne da yaran baki ne da ba duk kowa duk a kone su ai duk ai wato tutiya da gari tutiya da gari jayi da ke wannan ai jayi ba zan ce ba wuce tutiya da garin ba me ya Abdullahi ubayi bin Salul ya faɗa la ilaha illa al madinati to kaga jayi ne shi kaga kaga jayi nake wannan a ce kanawa ne wani an baki ne su fita waye wani baya wani bakano shi in aka tsara wani bincike waye wani bakano kowa ma kuwa ne Kano Kano ba wajen kasuwanci ne ba, in aka zo aka tsara bincike kowa ma ka kana nasu ba su kai kuma kowa ma in ya tsaya ya yi tauta ta bincike ya duba ya ga kanansa ya gani ba su da cibiya a Kano, saboda haka wanda aka ce za a koyi shi a Kano shikenan kowa zai zauna, in aka je aka bi tarihi aka bi tarihi kaga shikenan sai a zo sai a raba a raba gadan kana tukuna sai a gani ni wani gadan zan samu shi ma wanda ake zargi shi wani gadan zan samu in zan sami in mudulli za a samu ko kuma za a sami ina za a sami ina kawo aka bani shikenan ba za ku arjin a shigocin kwallon Kano ba shikenan amma ba haka ba me zai sa wato mutum mutane wato abinda aka san akwai sha'ani ilmance akwai sha'ani ilmance kuma a dinga jima kan wannan in ka hada wannan ra'ayin da aka san wannan ba shikenan ba wani damuwa ba wani damuwa ilimi ne wannan in mun zo ni ma in baje kun dalilai da in fada hujjata kai ma ka kawo hujjar ka in kaisa amma ba ka da hujjar har mun rantsewa muka yi muka ce wallahi tallahi baka isa ka kawo wani malami wannan hadisi da kuke cewa na Hammad ibn wata Thabit ibn Zayd al-Anbi malik cewa abi wa abuka finnari da kuma hadisin Abu Huraira da na mahaifin manzo Allah baka isa ka kawo wani malami da shekara sa dubu da yace wannan hadisin wato hadisin banza da wufi da kuma ba ya kamata a fayi da shi ba kuma duk wanda ya faɗa cewa wa'annan mutane basu mutu mummune ba duk wanda ya faɗa a cikin magabata wanda shekara dubu ka kawo wani mutumi da ya zo taɓa cewa ana jiƙan su kawai ka kawo wannan hujjar ka kawo wanda ya taɓa cewa ana jiƙan wannan mutane ko taɓa cewa sun mutu musulmai ka kawo ba wani malamin ka jiya yi shekaran jiya ba so addini ake a wurin nan ba son zuciya ba shi amfanin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi nan kenan in ka ce muhammadur rasulullahi wato abinda kake magana kai ka sallama ba za ka kawo son zuciya a addini ba abinda manzo Allah ya zo da shi shi za ka yarda da shi kawai to kuma daga cikin muhammadur rasulullahi shine ba'atuhu fi ma amar ka rushda abu da ya bada umarni tasdiquhu fi ma akhbar abinda duk ya bada labari ka galkata ka ce ka gane ba gane ka ce ka yarda amma akan wannan ba za a yarda kuma to irin wannan kaga shikenan idan ita ga wata inda mata zai shawara da zaran wato lamari ya rikice abubuwa sun lalace an gane ne an rasa gane ne gaskiya tunda kuma wasu ilimi bane siyasa ba musu ilimi to shikenan sai ku ce to a zo na kai da mu da muke cewa akwai dalili inda muka dauko ku kuma da kuke kuma kawai na ku dalilin ku kawo dalilai ku kawo malami wanda shekara dubu ya faɗa abinda kuke faɗa ku kuma za mu kawo wanda shekara fiye da dubu ba wanda ya faɗa abinda ya faɗa wannan dan an gama ku kowa sai ya tsine mu kowa a jira shekara kwana muka daga wane ne wato cin shi zai wato fashe wallahi tallahi sai mutu duk wanda ya rantsi akan wannan abu wallahi sai mutu wallahi tallahi ba na shakka wannan in yayi wannan ubangiji wannan gaigarin to wallahi zai ga abin da ubangiji zai mushi sai ubangiji ya daidaita shi wallahi dan ba wai da tsini nake wannan lamarin addini nan ba wai ala basira akai ilimi tabbas nake faɗa wannan abu ba ban faɗa abin da muka tabbatar annabi ya faɗa ni kai ka kawo abin wani lafazi ko da ba'iti da manzo Allah ya ce ba haka bane wannan shi ake magana saboda haka duk abin da yake wato duk abin da yake wato lamari ne na addini manya ya halatta a zo na in abu lamari ya kici ya isinyewa an kawo shi ba mun kawo abin da ke shine ilimi qur'ani da sunna mutane ba sa gane ba yanzu an kawo ka qur'ani an kawo ka sunna an kawo ka magana magabata ga kake bukata kuma amma wani ya kawo kusance ya kawo ba ku da azumi na tana ba wannan ba shi wace ba fahimtar ka ce yanzu kake kawo ba ku da azumi na fahimtar ka ce yanzu wannan tsaba ni yanzu na kawo qur'ani na kawo sunna na farcin ga fahimtar magabata ubangiji kuma cewa yayin shi ya rasula yin ba'da mata bayyana lahul huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin mu'minina na farko ni na kawo maka nace ga fahimtar su kai kuma ka ce kai ga fahimtar ka to kawo sai ai ba hala shikenan kowa ya tsine mu tsine mu shikenan wallahi sai dai mu ƙarake ba sai arziki ne sai daga muna arziki wallahi sai in ka je kai wannan gangancin wallahi wanda yana gangancin wallahi sai cikin shi ya rufe tabbas ni ba na ko shakka wanda yayi ubangiji ganganci dan ganganci ne wannan in kuma ubangiji kaga ya kyale shi to wannan ma ya muni in kaga ya kyale shi to wannan ya muni ma shine wato ubangiji ya kyale shi wato a jilahira haka inna allaha la yuzilu adh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu wato kuma ubangiji ma baya wato din fati shi tuwa muke nan so yake yi wato sai a jilahira ya samu wal ya'lamu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yuzilunhum bi ghayri 'ilm ala sa'a ma yuzilu sai a jilahira zai ga wato abin sa gamban sa a daidai yin wato labarin addini da san zuciya da wato kawai ni abun da yamin ba in bai maka ba sai ne kamar mutane da su da addini da ya musu shikenan Allah ta'ala ya ce khalisatan min dunin nas wato in labarin in wato lahira aljanna wato ta fice tsantsa kuma bayan mutane malamai suka ce min dunin nas nan wato ana maganar galibin mutane wato dukkan mutane amma galibin malamin tafsiri irin su Ibn Abbas da sauransu suka ce wato nan min dunin nas suna maganar min dunin muhammadin wa ashabihi wato suna kawo wannan mummunan da'awa ke suka ce wai aljanna ta su ce kadai amma banda manzon Allah da mutanansa shine min dunin nasi ai min dunin muhammadin wa ashabihi wannan shine ruwan da haka ne zahiri yake ya faɗa Allah ta'ala yake cewa to tunda sun faɗa haka kace fa tamannawul maut in kuntum sadiqin to kuje ku warci mutuwa mana ku je Allah ta'ala ya kashe ku gobe a je ku je Allah ya tsine mai ƙarya kawai shikenan mutuwa ko mu ko shi a ga waye yake da gaskiya sai a gani ko me zai faru insha Allah fasara wannan fa tamannawul maut idan muka zo gobe za mu tashi a wannan gaba mu je ya ta kare sun yi ko ba su yi ba insha Allah sai a ji ba sai wanda yake zai daki wato sunna irin ta Yahudawa shi ba ba ya hujja amma kifari yace mu ba za mu taba yadda wane wane su sun zama sun samu jinjaye ka san da abun ya fa ba haka wan daga bayan abun Allah ya mada wasu sun fada suka ce ba za mu taba yadda wasu su samu daukaka a kanu ba a shi ka ga wato abun nan sai kawai ta daukaka ce kawai kun san gaskiya ba amma ba za mu taba yadda wasu su samu daukaka a kanu muna ji muna gani ba sadaka sai mun saba wallahi haka wasu ka fada ku je ku duba gaji ai gashi na afili yake sau gani Allah ta'ala ya kyauta abinda muka taji Allah ya bamu lada abinda muka sallata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh